sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis. Na yau Juma'a, 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, wasu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin barazan gine-ginen da suka ruguje sanadiyar mummunar girgizar kasar nan da ta auku a Turkiya da Siriya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro a Munich. Sannan a karan farko, Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin.
To kanin labaran kenan. A babin rahotannin mu kuma za a ji halin da ake ciki a Najeriya, inda al'ummar kasar take ta fama da karancin sabbin takardun kudin naira. Har ila yau a Najeriya dai, inda a yarge sauran mako daya a gudanar da babban zaben, mun samu tattaunawa da Hajiya Halima Baba Ahmad, yar fafutuka mai neman ganin an tabbatar da al'umma mai inganci. Kamar kowace ranar Juma'a, muna tafa da shirin Duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Baya ga haka, za mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma dukkanin waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin barazan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya, a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiyar Anadolu a yau dinnan Juma'a. An dau Usman Halibiye dan shekaru 15 zuwa wani asibiti a Antakya. Daga bisani kuma an samu ceto wasu mutane biyu, Mahmud Ali Sakirglu mai shekaru 26 da Mustafa Abci mai shekaru 33 daga cikin baragwazon wani gini, a cewar kafar labarai ta DHA. Bayan da aka ceto shi, an nuna ma Abci sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula, a cewar kafar labarai ta Reuters. Mutane dai sama da 41,000 ne suka mutu a Turkiyya da Siriya sanadiyar wannan girgizar kasar, baya ga dubun dubatan waɗanda suka rasa muhallansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin wani jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin Munich a yau dinnan Juma'a ta kafar bidiyo. Bara masu halartar wannan taron sun yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da kar ya mamaye Ukraine. Taron wannan shekarar na zuwa ne 'yan kwanaki kawai gabanin ranar zagayowar fara mamayar, wato 24 ga watan Fabrairu. A jawabin da yakan yi kowane dare, Zelensky ya ce an saki mutane 101 daga hannun Russia da suka tsare su ranar Alhamis. A karan farko, Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin, inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornets da kuma B-1B bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar ma India kayan yaki, wato Russia. India, wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakinta samfurin jet na tun zamanin tarihin Soviet don ta inganta wato tsaron sararin samanta, ta da matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine. Sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka na wannan baje kolin, wato shi ne mafi girma tun bayan da aka kafa wannan wato baje koli wanda aka yi shekara-shekara.
To in an jima, Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma bari mu leƙa babin rahotanninmu, inda 'yan Najeriya suka shiga mummunan matsin rayuwa a sakamakon sauya manyan takardun kasar na naira, lamarin da ya haifar da hatsaniya a sassan kasar daban-daban. Abokin aikin mu Haruna Shehu Mararaban Jos ya zanta da wasu abokan aikin mu a wasu jihohi domin jin halin da ake ciki. Haruna, gare ka.
To a halin yanzu ina tare da abokan aiki na Isa Lawal Ikira daga Kaduna da Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano da kuma Babangida Jibrin daga Lagos. Waɗannan jihohi guda uku da Majigawa suna ɗaya daga cikin wuraren da gwamnoninsu suka ba da umarnin cewa a ci gaba da amfani da tsofaffin manyan takardun kuɗi na 500 da kuma 1,000 duk da umarnin da shugaban ƙasa da kuma babban bankin Najeriya ya bayar cewa waɗannan manyan takardu sun daina aiki daga 10 ga wata, 200 ce za a ci gaba da amfani da ita. To amma shin ya mutanen waɗannan jihohi suka ɗauki waɗannan kiraye-kiraye da gwamnoninsu suka yi? Bari mu je ga Isa Lawal Ikira daga farko. Isa Ikira, gwamnan Nasiru El-Rufa'i ya ce amfani da tsofaffin kuɗi suna nan da randam. Shin ya jama'a suka ɗauki wannan sako?
To gaskiya ba su ɗauke shi da wani mahimmancin gaske ba, musamman ganin cewa a wancan karan da aka dakatar ranar 31 ga watan 1, wato sun yi irin wannan kiran, kuma mutane sun ci gaba da amfani da kuɗin amma wasu ba su ji da daɗi ba. To wannan karan ganin cewa shugaban ƙasa ne da kanshi ya fito ya magana da safe ya ce 200 ko za a karba, sai kuma aka ce gwamna ya fito ya ce a karɓi kuɗaɗe. To gaskiyar magana da yawa ba su yarda ba, kuma waɗanda suka kashe kan bane ba su yarda ba, a'a masu karɓan ne. Yanzu haka yau tun safe na je kasuwar kawo, mafi akasarin mutanen ko ɗaya mutum ya fito wa shagon gaba saboda yana tsoron an bashi kuɗi ba zai karɓa ba, ko kuma ka ga sun fito amma mutum zai gaya maka cewa in kana da sabon kuɗi ko transfer, to in ba kuɗi sabon kuɗi ba transfer, to gaskiya ba ciniki. Haka gidajen mai.
Akwai barazanar da shi gwamna ya yi kamar na sa kafa wando ɗaya da musamman bankuna da sauran mutane da suka ji karɓan wannan tsofaffin kuɗi. Shin wannan barazana kana ganin za ta yi wani tasiri ko kuma tana tasiri?
To ai abin da ya faru shine mafi aka samu bankunan ma wasu sun riga sun rufe, wasu kuma an je za su yi magana cewa ai su gaba ɗaya damuwarsu shine in sun magana kai kuɗin. Ɗazun nan na yi magana da wani ma'aikacin banki yake gaya min ba abin da suke yi.
Mahmud Kwari, kaji abin da Isa Ikira ya faɗa akan halin da ake ciki a jihar Kaduna, shin ya abin yake a Kano da Jigawa?
To Haruna, kusan za a iya cewa wato duk sahun ɗaya ne, domin tun lokacin da mutane suka fahimci wancan jawabi na shugaba Muhammadu Buhari a jiya, suka dinga kauracewa waɗancan kuɗaɗe na takardun naira 300 a naira 500,000. Kafin wato bayani ya bayyana, idan ka je kasuwanni irin singa irin su ɗan kaba da makamantansu, za ka ga ana maleji ana karɓa haka, amma zuwa 12 rana na je misali zuwa ƙarfe 1, inda zance karaɗe ko ina, za ka ga mutane suna kyamar waɗancan kuɗaɗe na takardun naira 500 da naira 1,000. Sai dai waccan 500 da naira 200 da aka yi magana, ko kuma sabon kuɗi na waɗancan rukunin kuɗaɗe.
Ina batun barazanar kwace lasisin aiki da gwamnati ta yi cewa idan har su bankunan suka ƙi karɓan waɗannan manyan tsofaffin kuɗaɗe haka?
Sai Haruna, abin la'akari ma shine waɗancan kuɗaɗen da ake ma magana ba, da sabbin da ma ita tsohuwar da aka ce a karɓa fa, ba masu sosai, ɗan kalilan ne suke yawo a hannun mutane. Saboda haka su kansu bankunan tun ma kafin wannan barazana ta zo, da yawa daga cikin rassansu, misali idan banki yana da rassa guda 10 a Kano, cikin birnin Kano da kewaye, za ka ga cewa bai fi ma wato rassa guda 3 ko 4 ne ma suke aiki ba, saboda yawanci babu ma kuɗin da ake kai komo ɗin da su. Sannan kamar jiya na ga sanarwar da gwamnatin Jigawa ta yi cewa tana barazana ma duk wanda bai karɓa ba daga ɗaiɗaikun mutane zuwa kamfanoni ko bankuna. To ai mancan da ake yi, su kansu ma waɗanda ma suke zuwa kasuwa ɗin ba su yadda ka ba su kuɗi ba in ba 200 ɗin ba ko sabon kuɗi. Saboda haka wasu sun ma rufe kaiwa kasuwa ma. Da haka idan ni na ganin wannan barazana ba ma ta yin tasiri, domin in za ta aiki ma kusan kashi kaso da yawa na mutanen Jiga za ka iya cewa ta yi aiki a kansu, domin har mai kosai ba ta karɓa.
To Babangida Jibrin, kaji abinda Isa Ikira ya faɗa akan halin da ake ciki a Kaduna da kuma Mahmud Kwari a Kano da Jigawa. A Lagos an samu 'yar hatsaniya, shin ya lamarin yake a nan?
To kamar kawo yanzu dai za a iya cewa hankali ya kwanta, jami'an tsaro, sojoji da 'yan sanda sun fito sun kwantar da hankali don ganin tarzoma da tafi a wajen wani kasuwa da ake kira kasuwar Maltuwa da kuma wanda aka yi jiya a Ikorodu. Ko da yake na Ikorodu jiya yana da nasaba ne da rikici tsakanin sojoji da 'yan sanda aka ce. To amma na yau da safiya yana da nasaba ne da wannan batu na karɓan tsaffin kuɗaɗe kamar da gwamnati ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni cewa za a ci gaba da karɓan 200 kuma a daina karɓan 500,000. To kawo yanzu dai hankali ya kwanta, amma dai babu matsala kamar da ka sani Lagos an daɗe dama ana mu'amala da hanyoyin sadarwa, wato kamar su POS ɗin nan kenan da kuma transfer. To ƙananan 'yan kasuwa na Lunguna da Sakura su ne aka samu wannan matsala, kuma aka nemi a tada hargitsi matasa 'yan zaune gari banza da aka fi sani da area board. To amma kawo yanzu hankali ya kwanta, an ci gaba da kaiwa da komowa. Shi bayanin da gwamna Sanwo Olu ya yi cewa a ci gaba da karɓan waɗannan kuɗaɗe, kuma duk wanda bai karɓa ba za a ɗauki mataki a kansa. Ina ganin kamar da wasu ke bayani batu ne da ke da alaƙa da siyasa, amma su kansu gwamnonin sun san da ƙyar mutane za su yarda da maganan nasu, ganin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito jawabi ga ƙasa a jiya da safe.
Abokan aiki na Babangida Jibrin Isa Ikara da Mahmud Ibrahim Kwari kenan. Muna godiya gare ku.
An gaishe ku Haruna Mahmud Kwari Isa da Babangida Jibril. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara ziyararsa ta sassan Turai daga yau dinnan Juma'a da halartar babban taro kan harkokin tsaro a birnin Munich. Zai kuma je Turkiyya da Girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar Ukraine da Rasha ta yi, wato 24 ga watan Fabrairu, a kuma daidai lokacin da Turkiyya ke ci gaba da ayyukan ceto bayan mummunar girgizar ƙasar nan da ta yi matuƙar illa ga wannan ƙasa mambar ƙungiyar NATO a makon jiya. A yayin da Ukraine ke shirin fuskantar wani gagarumin hari daga Rasha, da yiwuwar shugabannin yammacin duniya da ke wannan taron su sabunta ƙudurinsu na taimakama Ukraine. A ƙarshe, wasu fayafayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen ƙasar Iran da dama a yau dinnan Juma'a. Fayafayen bidiyon waɗanda ba iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran, babban birnin ƙasar ta Iran, da biranen Iraq da Isfahan, a cewar wata gamayyar ƙungiyoyin rajin kare yancin ɗan adam a Iran ɗin. Wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki 40 bayan da Iran ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi a baya a ƙasar. Zanga-zanga ta fara ɓarkewa ne a watan Satumba bayan da Mahsa Amini Bakurdiya, yar shekaru 22, wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lulluɓi yadda ya dace, ta mutu a hannun 'yan sanda bayan 'yan kwanaki da tsare ta.
An gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu dai muna Najeriya, inda ake harramar yin zaɓe wanda al'ummar ƙasar suka daɗe suna dakunsa. Na samu tattaunawa da Hajjiya Halima Baba Ahmad, 'yar fafutuka kuma shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Tambayar da na yi mata ita ce la'akari da yadda ake yin, wato idan aka zo zaɓe ake yin jam'iyya ba ɗan takara ba, yaya kuma ga baya ga rashin tsayawar mata takara, wace irin mataki ya kamata al'umma su ɗauka domin tabbatar da an zaɓi shugabanni na gari? Ga kuma abin da ta ce.
To kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kar su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa. Kaba maganar da kuke cewa muna so mu tabbatar ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi wannan muna tsakarin mutane su fahimta da sauran su ma alhamdulillah amma fahimta. Yanzu kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zabo saboda idan har akwai angule da kan zabon ko to za a samu competition da a samu gasa sosai. Amma aka ce duka an bi maganar wai a zabi ci guda ɗaya ne nan ba zai kai mu ba. Alhamdulillah yanzu mutane sun fahimci wannan maza da mata duka kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya kowa ya gwada bajin kansa na cewa ba yanda 'yan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba. Muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasa. Samun gasar ne kaɗai dai kawo mana sauƙi irin samun wannan rashin adalcin na shugabanninmu da kuma idan muka bar karɓan kuɗinsu ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shi kenan. Allah ya so ya yarda. Maganar mata ta gaskiya muna da matsala. Matsalar da muke da shi shine kamar yadda na ga miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokaci da mun yi aikin komai mun gaba a'a yanzu dai tun da Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gabobin da aka fara gyara aka kuma an yi riga da an yadda da wannan din a cikin al'umma shine muke so yanzu kuma in Allah ya so ya yarda da mu ci gaba da irin aiki ne ba wanda za a ce da aiki lokacin zabe ba kadai a'a wannan lokacin ya wuce aiki ne wanda dai zama na kullun namu ƙara fahimtar da mutane ƙara gane yanda rayuwa take kuma Allah ya taba ku al'umma muka ƙara fahimci yanda rayuwa take ita kanta gwamnati za ta sauki mana abubuwa da yawa saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba daya yanda take da muhimmancin su kin gani alama ne na cewa ƙasar mu gaba daya za ta samu ci gaba sosai saboda shugabannin mu da su yi dadi mana ayyuka hankali a kwance ba wani matsala da sauran wasu abubuwa hakan nan kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba ne mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala matsalar mu shine mata mu ba ma da kuɗin da zamu dauka mu bayar a wajen kanta ko kuma wasu abubuwa haka to wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa mun fito da yawa saboda kowa tana tunanin bata da kuɗi na ɗaya sai biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani saboda sun san in mu mata muna yi Allah na taimako mu muna samu gaba gaba da abin zaben maza a ƙasa saboda kowa ya san iya gurin mace kankune ne da abin hannu kuma mata gaskiya mu mun san cewa mu na mata ba macen da za ta hauta so cewa ana zalunci ta san cewa tsanta ne ko kuma ita ko kanwanta amma yawanci maza suna da wani abu ban san me yake damun maza ba Allah na tuba ka yafe ni ba sa da akari da wani abin da zai je ya dawo ya shafi al'umma da sauransu amma kin ga mata gaskiya muna tunanin wannan duk inda mace ta kai da son ta ji dadin ta ko tana yi tana sa ran tana duban bakin gata ne dama an ce mu muna da rauni nagode wa Allah ma da yemu masu raunin saboda raunin mu ne yakan sa muka yi taka tsantsan a cikin lamuran mu insha Allah
batun a ce wasu mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin campaign kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da ita yadda wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartarta su mara mata baya domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta
alhamdulillah wannan gaban da kika dauko gaba ne wanda tuntun madade muna yin wannan shirye-shirye wannan abubuwa akwai program da aka yi ne bishan 2020 ta a wancan lokaci ni ina cikin group inda muka yi wasu abubuwa wanda zamu dauki mataki Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka tukunna sannan da a samu sauki wasu abubuwa amma yanzu ba alhamdulillah tunda yanzu ga wasu party suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayin form da sauran wasu abubuwa kin ga ai an samu ci gaba amma da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa din kenan
To Halima Baba Ahmad kenan akan zaben cancanta a zaben 2023 a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Matsalar ƙarancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka. Kodayake ƙwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka ta sa a latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turanci. Hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi. Misali a otel ɗin Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California. Alex Martinez shine manajan otel ɗin. Yace akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan, saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shine shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not bothering a person.
Yace idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba, kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri, misali cikin minti 5-6, ba sa kuma neman customer ya basu ladan aika ko tukwici. Sannan a matsayinka na customer, idan zaka fita karban sakon a hannun mutum-mutumin, ba sai ka ce barin tashin shirya ba, babu wanda zaka dama.
You don't have to get dressed for them. You're not bothering anybody.
To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin, akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama, wato elevator, sun sauya yadda suka dasa na'urar su, idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka, abinda muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin, saboda ya samu damar danna maballin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballin da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani ƙalubale a hanya. Kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi, za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Steven har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan, ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare, ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka, ma'aikata na matuƙar son sa. Dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know, the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
To har ila yau a jihar ta California, ba aikin otel kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hasantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai dai duk da haka, masu ƙera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shine suna sauƙaƙawa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To gaishe ka Muhammad Lalo. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga. Yace yadda gwamnonin Najeriya suka firgice tare da yin kumfar baki akan matakan da shugaba Buhari ya dauka na sauya fasalin kudin kasar. Hakan ya nuna cewa akwai abin da gwamnonin suke kullawa na yunkurin amfani da kudi a zaben da ke tafe a mako mai zuwa. Saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Yace zuwa ga al'ummar kasar mu Nijar da Najeriya. A bisa zaben da ke tafa a Najeriya, ku bar tashin hankali lokacin zaɓe, kowa ya yi zaɓe lafiya, babu wani tashin hankali, kuma da fatan Allah ya ba mu shugaba mai kishin ƙasa, amin summa amin. Saƙon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya Sabon Gida da Abdullahi Aliyu Koya duk a jihar Jigawa suka ce, to muna fatan hukumar zaben ƙasar mu Najeriya INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafe. Domin ta haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a ƙasar mu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa ba masu fifita buƙatun kansu sama da buƙatun ƙasa ba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace batun gaskiya har yanzu dai tamkar an gudule ba a tsira ba. Bisa ga ci gaba da amfani da tsohuwar naira 200 da shugaba Buhari ya ce a yi har zuwa 10 ga watan Afrilu. Amma su kuma takardar kuɗin 500,000 tuni suka daɗe da zama takarda. To ina amfanin baɗi barai, Allah ya kyauta. To masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Gai da Zara Ufage. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, masu ayyukan ceto a ƙasar Turkiya sun zakulo ni dan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya. A cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau dinnan Juma'a. A karon farko, Amurka ta tura jirgin yakinta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin, inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornet da kuma B-1B Bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar mata kayan yaki, wato Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yaki na India na tsawon mako guda wanda ake yi a Bengaluru, wanda kuma za a kammala yau dinnan Juma'a, ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin jirage, kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar Amurka da India wadda ke dada ƙarfi a wannan lokacin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin Munich a yau dinnan Juma'a ta kafar bidiyo. Bara masu halartar taron sun yi kira ga shugaban Russia Vladimir Putin da karya mamaye Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fara ziyararsa ta sassan Turai daga yau dinnan Juma'a da halartar babban taro kan harkokin tsaro a birnin Munich. Zai kuma je Turkiya da girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar Ukraine da Russia ta yi, wato 24 ga watan Fabrairu, kuma daidai lokacin da Turkiya ke ci gaba da ayyukan ceto.
Tamar sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana. Sai kuma zuwa dare karfe 9:30 na agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lathers Gresham, sai injiniyan mu na yanzu Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a sake gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.